السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يما لمي جيجا جيما لمي دوسكي ونن مجموعة من البركة دا شوغابا ناجي تنبيوين دا تتورا دشي ون دا تنعيم المشاركة أو دا أنسى سو تو أبنا فرقو شي ko tambaya ta farko maulidi wanda wasu suke yi domin tunawa da zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan maulidin kamar yadda kai bayani masu yin sa sun kasu gida biyu wasu suna yin sa ne da wato niyyar ibada sun dauke shi matsayin ibada wanda suna taƙaro bi da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma sun ɗauke ta matsayin al'ada to ga wanda suka ɗauke ta matsayin ibada wannan ibadan abinda jamhurin malamai suka tafi ahlus sunnati cewa bid'a ce shi yasa hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithin Aisha wanda ya zo cikin sahihain من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حقيقه زامي بيان بنغري نجو ودنده سكي دوكانسا الاده سو كما منينه حكمتين سو كما منينه مهانغا تا شريعه تشي اكاي وند سكي دوكان مولدي عباده سنا ين سني دومين نونا سو ده النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كما shi nuna so ga annabi ibada ne tunda imanin mutum baya cika dole sai ya so annabi kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari da waninsa hadithin anas la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kuma taran da suke mafi yawanci in suka je wasu daga ciki suna karanta tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suna karatun alqur'ani ne girma da sauransu to kaga wannan din ibada ne kenan kamar yadda wasu daga ciki suka dau maulidin kenan sai dai wannan ibadan bid'a ce kamar yadda muka yi bayani kai magana akan cewa shin akwai magabatan da ya kasance sun magabata sun taba yin maulidi ko ba su taba yi ba haqiqa ne abinda jamhurin malamai suka tafi ma abota ilimi magabata tun daga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sahabbai da kuma tabi'ai da asba'ut tabi'in ba su yi maulidi ba kuma waɗannan su ne manyan magabata wato al-qurunus salasa al-mufaddala wanda hadisi ya tabbata cikin sahihain daga Imran ibn al-Husayn da Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum shi yasa malamai da suka yi rubuce da dama suka yi bayanin cewa wato waɗannan qurun din al-mufaddala ba su taba yin maulidi ba hatta wanda suke ganin halastin sa daga kin ahalu sunna su ma duka sun tabbatar da wannan yar'iran su al-imamu Suyuti a littafin sa shi ma duk da yana ganin wato an hikayanto maganganun su wanda yake ganin halastin haka amma shi ma ya tabbatar da cewa waɗannan qurun din ba su yi maulidi ba wato magabata ba su yi maulidi ba kadan daga cikin malamai ma'abuta ilimi da suka yi wannan bayanin cewa magabatan nan da muka yi bayanin su ba su yi maulidi ba akwai al-imam al-fatihani al-maliki a risalar sa ko littafin sa mai suna al-mawridu fil kalami ala amal al-maulid babban malami na biyu abu abdullah al-haffar a fatawoyin sa wanda babban malami ahmad ibn yahya abu al-abbas al-wansharifi ya yi bayanin haka ya ambata a cikin littafin sa al-mi'yar al-mu'rid kuma yana cikin ولماء المغرب اتكلم لتاكن سأل معيار المعرب واتو ياي وانا بيان شوى وانا مقبع تنبصي مولدي با حتى مالني نأكبر ضمالني ابن الحاج المالكي لتاكن سأل مدخل juz'i na biyu shi ma ya yi bayani cewa waɗannan magabata ba su yi maulidi ba. Haka a cikin littafin Subulul Huda wa Rashad na Al-Salihi shi ma ya yi bayanin haka cewa magabata ba su yi maulidi ba waɗannan wanda muka yi bayanin su. Haka babban malami Shekul Hanafi Mufti Diyar Al-Masriya sabiqan Muhammad Bakhit a littafinsa أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام فيما يعيون بيانه شو ما جباتنا وتبصي مولدي به حكى شو شيخ الإسلام أربو تربو تنسى يعيون بيانه حكى ما بقي الإمام السيوطي جمكي بيانه أتكل تافن سحصن المقصد فيما يعيون بيانه حتى ما جانا ابن حجر ده يحكي انتو فيما ديك يا تبت ده شو ما جباتنا wato ba su yi maulidi ba. Imam Sufi yake cewa sai dai tunda shi yana ganin halastinsa idan an yi sa da husnul niyya yake cewa za a iya sama mai mawqifi daga alqur'ani ko sunna. To amma dai zance mafi inganci shi ma ya tafi akan cewa magabata ba su yi maulidi ba. Haka littafai na mu'asirun wanda suka yi rubuce-rubuce ire-iren su a majmu'ul fatawa na babban malami Sheikh Al-Jalil Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da Sulaiman Baz da sauransu, waɗannan littattafai maraji ɗin duka sun tafi akan cewa wato magabata ba su yi maulidi ba na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Waɗanda suke cewa suna yin maulidi domin al'ada ne, to haƙiƙa idan aka ce su suka ce suna yin maulidi domin al'ada, to a haƙiƙa wato ita al'adan nan da suke yin ta asali wanda suka ƙirƙiro maulidi ba musulmai ba ne. Wato kamar yadda za mu yi bayani, waɗanda suka ƙirƙiro maulidi wato sun zo ne daga daular Ubaidiyya, yan yani shugabanni zan ce na daula al-Ubaidiyya al-Fatimiyya. Su kuma waɗannan wato al-Ubaidiyya da al-Fatimiyya su waɗannan su sun mallaki farko sun yi rayuwa a Maghrib, wanda sun mallaki ƙasar Maghribul Arabi. Bayan sun mallake ta sannan sai suka shigo ƙasar Misra, nan ma suka mallake ƙasar Misra. Wanda suke su waɗannan Ubaidiyya da al-Fatimiyya suna kan aƙida ne na Shi'a, suna kan aƙida na Shi'anci ne, kuma Shi'ancin ma irin baƙin Shi'ancin nan suke kai, wanda suna jinginta ko jingina kansu zuwa ga Fatima. Kuma haƙiƙa su ba 'ya'yan Fatima ba ne, kuma ba jikokin Fatima ba ne. Ubansu shi ne Ubaidullah al-Mahdi. Shi kuma wannan Ubaidullah al-Mahdi ɗin, wato idan aka bi silsila ko salsala na tarihinsa, baƙin Bayahudi ne. Bayahudi ne wanda yake baƙi ma, baƙin Bayahudi ɗan ta'adda, zindiki, wanda ya yaɗa wannan aƙidar nasu a Maghrib. Bayan ya gama yaɗa ta a can, sannan ya shiga Misra ya yaɗa wannan aƙida. Kamar yadda za mu ga wannan magana a cikin littafin Al-Mawa'id wal-I'tibar bi dhikri al-khutat wal-athar na Taqiyuddin Abi al-Abbas Ahmad ibn Ali al-Ubaidi al-Maqrizi, wanda yake shahara da al-Maqrizi, wanda ya rasu shekara ta 845. A cikin wannan littafin wannan babban malami, bayan ya yi wannan bayanin, sannan ya yi bayani yake cewa waɗannan al-Ubaidiyya da su al-Fatimiyya daga cikin wato matsalolinsu cewa suna da bukkuna na maulidi da dama wanda sun kai 20 da wani abu. Daga ciki akwai bikin maulidi na farkon shekara da suke yi, sannan akwai bikin maulidi na Ashura, sannan akwai bikin maulidi na Annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan akwai bikin maulidi na wato tunawa da ranan haihuwan Ali ibn Abi Talib, sannan akwai bikin maulidi da suke na Hassan, sannan akwai na Husaini, sannan akwai na Fatima. A taƙaice dai ya kai wajen maulidi 21 abu wanda waɗannan baƙaƙen ƴan Shi'an ƴan ta'addan zanadiƙan suka kasance suna yi a wancan lokacin, wanda kuma wannan lokacin wazajen karni na hudu kenan lokacin da wannan abin ya faru. Su wane ne al-Ubaidiyya da su al-Fatimiyya? Al-Imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alaihi ya dan yi bayani a kan su a cikin littafinsa wato Tarihul Al-Khulafa. Imam Suyuti a farkon littafin yake cewa shi ba zai ambaci tarihin waɗannan mutane ba, al-Ubaidiyya da al-Fatimiyya, saboda ne baya yi itibarin su musulmai, wato su ba musulmai ba ne, su ba halifofi ba ne na musulmai, su ba musulmai ba ne, saboda daga cikin wato matsalolinsu yake cewa zanadika ne, sannan sun fita daga addinin musulunci, sannan bayan haka akwai waɗanda suke zagin annabawa daga cikinsu, akwai waɗanda suke halasta shan giya, sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke sawa a masu sujjada. Yake cewa ‘yan ƙananan masu ƙarancin ta’addanci ko kafirci a gare su su ne ‘yan Shi’a. To saboda haka wannan kaɗan kenan daga wato su wane ne al-Ubaidiyya ko al-Fatimiyya nan wanda su ne suka ƙirƙire maulidi. Abu na hudu shi ne ka yi magana ko ka tambayi cewa shugaba cikin tambayoyin da ka yi shin akwai hadisai da dama waɗanda suka yi bayani, akwai hadisi wanda ya yi bayanin cewa yana halasta a yi koyi da waɗanda ba musulmai ba, misali idan ya kasance su wannan wanda suka ƙirƙiri maulidin ba musulmai ba ne kuma suna yin shi da al'ada ne, jami'an al'ada. To kamar yadda muka yi bayani, haƙiƙa akwai hadisai da dama wanda suka zo suka nuna ƙyama da rashin koyi da waɗanda suke ba musulmai ba, wato wanda suke ba musulmai ba baya dacewa mutum ya dinga koyi da su. Kaɗan daga cikin hadisai, hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وانا حديث يا زوجكم صحيح البخاري حديث ابو سعيد الخدري. فبيد هكا وانا ينانون حرنش كوي دا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا بار لا باري شي ولوكتي زيزو وانا ذا ادنجا كوي دا وانا سكبا مسلمي به هما. Wannan yana cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abin da ya faɗa kuma ya tabbata ɗin, ya tabbata yau yanda mutane suke koyi da ɓangarori da dama da ababe na waɗanda suke ba musulmai ba. Wannan hadisin hatta lajnatud da'ima na fatawa na Saudiya sun kafa hujja da shi akan haramcin wato yin badde wato yin maulidi, mutum ya yi maulidi domin tunawa da ranar haihuwansa idan ya zagayo duk shekara, da dai dukan wasu maulidi sun kafa hujja da wannan hadisin. Kamar yadda suka kafa hujja da hadisin da muka ambata, man amina amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, da hadisin khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala. Saboda ƙarƙashin wannan hadisin da tattabi'anna sunanna man qablakum shibran bi shibrin, bayan sun kafa hujja da shi wato malamai na lajnatud da'ima na fatawa na Saudiya suka ce saboda yin ihtifali da bil mawalid, wannan wato koyi ne da Yahudawa da Nasara, saboda wannan ba addinin musulunci ba ne, wannan addini ne na Yahudawa da Kiristoci. Sannan daga cikin hadisai waɗanda suke nuna haramcin koyi da waɗanda suke ba musulmai ba, wanda shi ma lajnatul fatwa ɗin ta Saudiya duka sun kafa hujja da shi, shi ne man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sannan bayan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin littafinsa Iqtida'us Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, wannan littafi mai albarka, a cikinsa ya yi maganan cewa ko da a ce al'ada ne a lokacin da ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin sunan Abi Dawud, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ya zo ya samu mutanen Madina sun rike wasu ranuka guda biyu wanda suna wasa ciki a waɗannan ranukan, sai ke cewa masu ma hadani liyauman, sai suke cewa wannan ranaku guda biyu ne wanda muka kasance nan abu fihi ma fil jahiliya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa to an canza muku waɗannan ranakun da wanda suka fi su alkhairi shine ranar Eid al-Adha da yawm al-Fitr. A karkashin wannan bayani da Sheikh al-Islam yayi bayanin da yake karkashin wannan hadisin, sai yake cewa idan aka lura anan zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato waɗannan mutanen duk da waɗannan ranuka nasu suna wasa cikin su a al'adance ne, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yadda musu da wannan al'adan ba, saboda ne ya gusar da ita, saboda wato mukhalafa da take da shi, wato ba wannan ba wai addini bane wanda addini wanda musulunci ya kawo, tunda ba addini bane na musulunci. Sai manzo Allah ya ce to an musanya musu da abin da yake shine addini a musulunci, yawm al-adha da yawm al-fitr. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a littafin sa Iqtida'u Siratal Mustaqim sai yake cewa wannan yana nuna cewa dole za su bar waɗannan ranakun nasu, za su yi riko da randa ranakun da Annabi ya ba su, saboda baya yiwuwa da badal da mubdal minhu a dinga yin su kowane lokaci, saboda haka tunda an canza musu ranakun da aka canza za su bar su su ɗaura ranakun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su. To waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisai wanda suke nuna cewa baya dacewa a dinga koyi da waɗanda ba musulmai ba. Sannan abu na biyar, maganan da kai shin ko akwai wani abu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɓoye na wahayi ko na risala wanda bai isar da shi ba. Haƙiƙa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a farko dai tun daga Alƙur'ani mai girma Allah ya yi bayani ya cika addininsa, kamar yadda aya ta zo cikin suratul ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, wanda malamai na abota tafsiri suka ce wa atmamtu alaykum ni'mati, wato ni'iman da Allah yake nufi anan shine wato ni'iman addini wanda ya cika shi, ya cika ma al'umma addininsa. Sannan haka ya tabbata tun cikin suratul an'am, Allah yake cewa ma farratna fil kitabi min shay. Sannan ya tabbata a aya a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul takwir, inda yake bayanin yake siffanta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya shafi wahayi da risala, to ya isar da shi face babu abin da ya ɓoye, inda yake cewa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin, a wata qira'a wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin, idan aka ɗauki ƙira'o'in guda biyu sai ma'anan tattadih aksar. Sannan ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zo cikin sahihain, lokacin da Masruk ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha, a lokacin da ya ce mata ya ummata hal ra'a Muhammadun rabbahu fa qalat laqad qaffa sha'ri mimma qult ayna anta min salasin man haddathaka hunna faqad kadhaba, sai ta ambato ababen nan guda uku, take cewa duk wanda ya baka labarin su to lalle yayi ƙarya. Abu na uku na ƙarshe da ta ambata Aisha radiyallahu ta'ala anha shine take ce ma Masruq wa man haddathaka annahu abu na uku shine wa man haddathaka annahu katama faqad kadhaba wa man haddathaka annahu katama faqad kadhaba, wato wanda ya baka labari cewa Annabi ya ɓoye wani abu na risala ko na wahayi ne isar ba, to yayi ƙarya. Sun makara a sannan ta karanta ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ko risalatihi, a wata qira'a wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin, sai take cewa walakinahu ra'a jibrila fi suratihi marratayn zuwa karshen hadisin. To kaga da wannan ne za mu fahimci cewa waɗannan dalilai addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya yi bayani ya cika shi, kuma amanan da aka baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar na abin da ya shafi risala ko na wahayi ya isar, ba tare da ya ɓoye wani abu ba ko ya rage wani abu. Saboda haka yanzu wani ya fito ya ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci ko a falke, ya ba shi wata shari'a ko wata ibada wanda zai yi, wannan duka maganganu ne na ɗan bid'a. Sannan abu na shida, sannan abu na shida wanda ka yi bayani cewa Al-Qur'ani da hadisai sun isa mutum ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ba su isa ba. To haƙiƙa shi abin da ya shafi al-ibada, al-aṣl fi al-ibadati at-tawaqquf, yani al-ibadat kulluha tawqifiyya. Aka ce tawqifiyya shine mutum ba zai yi wani ibada face abin da ya zo cikin Al-Qur'ani ko sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma asar wato na sahabbai wanda suka yi bayani wanda bai ci karo ba da Al-Qur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam. To duka asar waɗannan wato da kuma ijtihadat na magabata wato a immatu ahlul ilmi, ijtihadat nasu ta ɓangaren ilimi, waɗannan su ne abinda ake ibada da su. Idan ya kasance misali wani abu ya zo wanda Al-Qur'ani bai yi bayani ba, to ko sunna ba ta yi bayani ba, amma aka samu asari na sahabi, to za a yi riko da shi. Ko kuma wasu abubuwa ne kamar yadda kowa ya sani, su masa'il al-ilmiyya ta tajaddad, haka kuma al-fatawa ta tajaddad, al-hawadis nake nufi ta tajaddad. To za a samu wasu abubuwa wanda suke zuwa mu'asira, za ka ga malamai ma'abuta ilimi wato za su yi bincike sannan su yi ijtihadi da qiyasi da gwargwaron da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. To wannan idan suka yi bincike suka tabbatar da hukuncin sa, wannan shi ma ana riko da shi. To a taƙaice dai, shi mutum musulmi masajir tashri' wanda aka yi bayani, to ba zai fita ba daga gare su wato guda hudun da aka yi ittifaqi akan su da kuma sauran gabaki ɗayan su, dai masajir tashri' wanda sanannu ne a wajen malamai, saboda haka su ake riko abin da ya shafi addinin musulunci. Kuma ita ibada ana yin ta ne gwargwaron wato dalilai da aka samu ingantattu wanda cikin Al-Qur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato maganganu na magabata waɗanda suke ma'abuta ilimi. Wannan a ƙarƙashin wannan ne ake ibada, saboda haka riko da Al-Qur'ani da hadisai da kuma maganganun sahabbai da tabi'ai ma'abuta ilimi sun isa mutum ya yi ibada, sun isa. Amma mutum ya ƙaƙaro wani abu daga gare shi wanda ba ƙarƙashi na ilimi ba, istinbati wa ƙarƙashin al'aya ko hadisi, wannan baya cikin wato abin da yake da kyawu mutum ya yi ibada da shi. Dole ne ibadan sai kasance ya yi ta ne wishkan ala wato al'adillati sahiha. Sannan abu na bakwai wanda ke yi magana a kai shi ne al-imamu Malik bin Anas rahmatullahi ta'ala alai, abinda ake ruwaitowa a littattafai na tarihi da nasira da kuma tarjama cewa ya kasance yana tafiya babu takalmi a Madina, kuma baya hawa dabba ba don komai ba, saboda girman Madina, al-Madinatul Munawwara, saboda nan ne aka binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yake kuma shine fiyayyen halitta. To a iya binciken da nayi ban dai san sauran abin nan ba, tunda majmu'a ta haɗa jigajigan malamai, cewa mafi yawanci malamai sun tafi a kan wannan labaran da ake jingina su ga al-imamu Malik, babu wani sanadi mai inganci daga gare shi. Wato maganganu ne wanda ba su tabbata ba, wannan ba su tabbata ba, al-imamu Malik ba bai aikata haka ba, saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance suna tafiya da takalma a Madina, kuma suna hawa dabbobi. Sannan bayan haka ma har ma akwai wanda ma sun yi sallah da takalmi a cikin ma masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi kuma al-imamu Malik bin Anas ya kasance mutum ne mai tarin ilimi, kamar yadda magabata suke faɗa, idan zikira al-imamu Malik fa malikun najmun, wannan idan ban mance ba magana al-imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Sannan daga cikin abubuwan da yake riko da shi hatta a mazhabar sa, amalu ahlil madina da kuma wato maganganu mirasul sahaba, wannan da yana cikin abin da al-Imam Malik yana Anas ya kasance yana riko da su, yana ba su kulawa sosai a fatawoyinsa da sauransu. To saboda haka wannan kissa wasu daga cikin malamai na abota ilimi gaskiya sun ce ba ta inganta ba, wato babu sanadi ingantacce wanda al-Imam Malik bai aikata haka ba. Abu na takwas na ƙarshe, maganan da ke cewa a kan abin da wasu ke yi kamar suna ganin idan za su yi akwai wurare da suke ganin shi ne na karɓan addu'a, wanda ƙila tsohon masallaci ko kuma wani majalisi na karatu na tsohon malami, su je su yi raka'a biyu sai su yi nafila su yi addu'a, suna ganin irin waɗannan wurare su ne wato ya fi kusanci da a karɓi addu'a. To ban san wani dalili gaskiya akan haka ba, masu aikata wannan ban san wani dalili da suka dogara a kansa ba. Wannan shi ne lokacin da na so in yi a kan ansan tambayoyin nan da ka jefa su ko ka jefa su cikin majmu'a. Abinda muka faɗa dai dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan san da muka yi kuskure, muna roƙonsa ya gafarta mana. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شوغابا ناجي أبا بيدا كي بياني واندكي نيمان كارم بياني أكنسو فاركو مغان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه wato akwai ban mamaki yan bid'a da suke riko da wannan magana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Duk wanda ya san Sheikhul Islam ya san yanda ya tafiyar da rayuwarsa, ya karar da rayuwarsa wajen rugu-rugu da waje-waje da kace-kace da yan bid'a, yanda ya yi waje-waje da su, ya yi rugu-rugu da su, wanda ya rubuta littattafai da dama akan aqida da tauhidi wanda yake kace-kace da yan bid'a, amma kuma su yau za su zo su ce suna kafa hujja da maganansa, wanda hatta a babban littafin sa Majmu'ul Fatawa ya akwai mujalladi ko mujalladat wanda akan aqida ne kawai yanda yake ta rugu-rugu da wato yan bid'a. To saboda haka wannan magana da ya yi daga cikin wuraren da ya faɗa a cikin littafin sa Iqtida'u Siratul Mustaqim, مخالفة أصحاب الجحيم وانا جي من إشارة جا وانا اللتافي وانا اللتافي كما ياربو تاسني واتو وجن إشارة دا بيانا حنيا مديديت يا ودى إقاماتا هو نمتون يبيتا ودى ليسا مصيرا دنيا دا لاهرة يساقا محنيوي وانا دا سكي داس يكيمة تنزوا غوتا جهنمة يا لسفو واتو حنيوي ya ambato ire-iren su Yahudawa da Kiristoci da Majusawa, wanda duk ya gamata mutum ya saba ma waɗannan hanyoyin da waɗannan wato tafarki, saboda za su iya kai shi wutan jahannama. A lokacin da ya jero hanyoyin da dama wanda har ya sanya yan bid'a a ciki, cewa ita shi bid'a wannan yana ɗaya daga cikin irin hanyoyin nan wanda ya gamata mutum ya nisance su, ta yanda zai kubutar da kanshi daga shiga wato wutan jahannama. A lokacin da wannan magana ya yi ta ne lokacin da yake magana akan bid'a, wato ya sanya wannan magana a jerin waɗannan hanyoyin wanda ya yi magana a ya gamata a kyamace su, a nisance su, hanyoyi ne wanda za su kai mutum zuwa ga wato wutan jahannama. Wannan magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala yayi wato ya ambace ta a cikin littafin Iqtida'u Siratul Mustaqim, inda yake cewa wa kadhalika ma yuhadithuhu ba'du an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma muhabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ta'ziman. A cikin Iqtida'u Siratul Mustaqim yayi wannan magana cewa وكذلك ما يحدثه بعض الناس أبند وسمتا نسكي أي كتاوة واتونا مولدي كينا يكي إشارة شيئا وأن دسكي أي كتا مولدي سنك سجدابيو أقول أن دسكي مولدي واتو مضاحة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام سوسنا أي مولدين سبيدا كويدا واتو كريستوتي سبيدا سوسنا يم مولدي إذن دومين تناوى واتو إذن رانا حي هو النبي عيسى عليه السلام يزاد يوم سنا يم مولدي واتو سنا تاروى سنا يم مولدي دومين واتو زاد يوم عيسى عليه السلام to daga cikin waɗanda suke maulidi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai waɗanda suke cewa to tunda suna kiristoci suna yi to mu ma me zai hana ba za mu yi ma annabi mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kashi na biyu su ne waɗanda suke yi su jahilai ne wato ba san ma hukuncin maulidin ba ba san shin haramun ne ko ba haramun ba su dai kawai suna yi ne saboda wato nuna soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa yake cewa imma muhabbatan lin nabiy wa ta'ziman wannan sune kashi na biyu sai yake cewa wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al muhabba wal ijtihad Allah subhanahu wa ta'ala zai iya masa sakamako wato ya ba su lada saboda wannan so da yake cikin zuciyansu da kokari da nuna so ga a cikin zuciyansu wanda so so na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la ala albid'i ba wai akan wannan bid'an maulidin ba amin ittikhadhi maulid annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam eidan nariqo da wato yin maulidi domin zagayowa haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma ikhtilafi an-nas fi maulidihi ridda cewa malamai wato sun yi sabani ma a wani lokaci ne aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin da muka ambata jiya wanda suka bid'anta maulidi daga ciki littafin babban littafi na al-mi'yar al-mu'rib na babban malami Ahmad bin Yahya Abu al-Abbas al-Wanshariisi a cikin littafin nan wato yayi bayanin hatta haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi sabani wasu na ganin an haife shi ne a watan Ramadan wasu na ganin a watan Rabi'ul Awwal sannan bayan wannan sabanin na wasu na ganin a Ramadan wasu na ganin a Rabi'ul Awwal aka ƙara sabani kuma in ma a Ramadan din ne ko Rabi'ul Awwal wani yini ne ko wani dare ne yake cewa akalla maganganu za su kai guda hudu a can wato wani rana ne ko wani wata ne aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah abinda yake cewa Allah zai iya ba su lada ba wai akan bid'an ba na maulidin da suke a'a akan abinda ke cikin zuciyansu na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake nufi to saboda haka yan bid'a suke fadan wannan akwai ban mamaki in ma dai su ba su karanta wannan maganan ba ko kuma sun karanta shi amma wato ba da kikyawan zuciya ba ko kikyawan manufa na fahimtan abinda Sheikhul Islam yake nufi saboda a cikin wannan magana tana da tsawo wanda ba dole sai na ambace maganan ba gabaki daya kuma yayi taura yayi irin wannan aurare da dama a wannan littafi har zuwa inda yake cewa inna ma kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wannan wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran wannan duk yana nuna cewa wannan yana nuna cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato yana difa'i ne akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wai akan wannan bid'a ba wato yana rugurugu da bid'an ne yana rushi ta ne yana katakata da ita ne to wannan dai shine a takaice abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake nufi a wannan magana nasa abu na biyu da kane mai neman karin bayani a kai shine hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih al-Bukhari wanda suke kafa hujja da shi to wannan suna kiyasi da cewa ai shaydan ya koyar da shi wani ilimi kuma ya karba ko an karbe shi da taya ba za a ambaci in ma kirkira ba za a ambaci su ba za a karbi abinda suke yi ba tunda su ma sun karba ne daga fatimiyyun ko ubaidiyyun kamar yadda muka yi bayani jiya to a takaice wannan hadisi wanda ya zo cikin sahih al-bukhari na abu huraira wannan hadisi mu mun san shi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi iqrari yayi bayani kuma magana annabi wa wahyi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani wa ma yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka wannan kiyasi da suka yi kiyas ne ma al-fari kiyas ne ma al-fari su su nuna mana annabin da ya tabbatar masu da abinda suke yi ba ma annabi ba sahabi ba ma sahabi ba tabi'i su nuna mana wanda yayi iqrari ya tabbatar da abinda su suke yi wannan hadisin Abu Huraira annabi ne ya tabbatar mana kuma mu mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganganunsa ga baki daya cewa wato wahyi ne waɗanda suka inganta tunda Allah ya yi taskiya dinsa wannan shine karin bayani akan abin da ka nema wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu